أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yau darasi na tare kenan a cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah mai tsarki. Yau 3 ga watan Dhulhijja, shekara ta 1428, wanda ya dace da 12 ga watan 12 ta shekara ta 2007 ta miladiya. Za mu tashi a aya ta 58, faɗin Allah tabaraka wa ta'ala: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اتكن نيمومين ده الله مدوكتين سركي يكي تناتر ده بني اسرائيل وانده يموس الله يأمبتي وان النيمة يتي: وَإِذْ قُلْنَا كُتُنَا wadkuru, wato ku ambata. Idh qulna, yayin da muka ce udkhulu hadhihi alqarya, yayin da Allah yace musu a harshen annabi Musa, udkhulu hadhihi alqarya, ku shiga cikin wannan alqarya, wato alqarya ce wanda yake sananna. Fakulu minha haythu shi'tum, ku ci daga cikin wannan alqarya, haythu shi'tum, daga duk inda kuka so. Rabada, shi kuma wanda yake zai ishe ku, ba a hana ku cin komai, shi mayarwa. Wadkhulul baba sujjada, ku shiga kofar garin kuna masu sunkuyawa. Wa qulu hitta, ku ce roƙonmu shine ka sarrafar da zanubanmu gabarinmu, wato ka yafe mana zanubanmu. Naghfir lakum khatayakum, wannan shine jawabin sharadin jawabin amrukum, wato idan kun yi haka za mu gafarta muku kurakuranku. Al-khataya jam'u khati'a, laifukan da kuka aikata za mu yafe muku. Wa sanazidul muhsinin, kuma muka ce musu, inji Allah tabaraka wa ta'ala, da sannu za mu kara ma masu ihsani, ba faɗa abin da za a kara musu ba. Wannan ya daga cikin kissoshi wanda yake sananne ne ga Yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sananne ne a cikin tarihin Yahudawa, cewa bayan fitar su daga cikin Misra, yayin da suke cikin wannan imuwa, dama Allah madaukakin sarki ya alkawarta musu in ya tsirar da su daga Fir'auna zai shigar da su kasar Kana'an, kasar Baitul Maqdis. Shi yasa yake wato mashhurin magana, kuma abinda waɗansu malaman tafsiri irin su Ibn Kathir suka rinjaye, cewa alƙaryar da aka ce su shiga dinnan Baitul Maqdis ce, domin ta Allah ya alƙawarta musu kanta zai shigar da su cikinta. Kuma wannan ya dace da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Ma'ida: wa qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allahu lakum, yace ya ku mutane na ku shiga cikin alqarya wanda take tsarkakakka, wanda Allah ya rubuta ta a gare ku, ya kaddara muku cewa za ku shige ta, zai gadar da ita ga zuriyar annabi Yaqub. Da annabi Musa ya ce ku shiga. To kaga wannan a cikin wannan fadin Allah tabaraka wataala wa id qulna, yayin da muka ce wannan akwai tashrifi ga annabi Musa. Annabi Musa shine yayin maganar, amma maganar annabi Musa sai Allah ya ce maganar sa ce, saboda ya isar ga Allah tabaraka wataala. Shi yasa masu isarwa ga Allah, masu gadan annabawa, suke da matsayi na sharafta, suke da wannan matsayi na girma. Shi yasa Sheikh Islam Ibn al-Qayyim ya kira littafin sa Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, sanar da masu tauqi'i maimakon Allah, wato masu fatawa kenan, masu cewa ga hukuncin Allah a cikin abu, wato kamar suna yin tauqi'i ne maimakon Allah. Kaga annabi Musa shine yace ya qawmi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allahu lakum, amma annabi Baqara sai Allah yace wa yadkhul ladkhulu hadhihi al qarya. Umarnin annabi Musa ne ya faɗa, umarnin Allah ne a harshen annabi Musa, sai Allah yace mu ne muka faɗi wannan, tare da annabi Musa ne ya faɗa. To haka zalika dukkan malami idan ya rike gadan annabawa yanda ya cancanta ya rike shi, ya faɗi gaskiya, bai koyi ba, bai karkatar da zance ba, bai yi abinda bani Isra'il suka yi ba, sun san gaskiya, suka take, suka ki aiki da ita, suka ki fadarta. To shi duk malamin da ya tsaya akan fadan gaskiya da Allah madaukakin sarki ya fada, to shi ma zai samu wannan sharufta daga Allah tabaraka wataala. Zai zama to kamar yana yin wato ta'biri ne an Allah azza wa jalla, yana isarwa ne ga Allah, maganar sa sai ta zama to wato Allah madaukakin sarki shine yana isarwa ga Allah tabaraka wataala, sai ya zama to cewa maganar da yake yi maganar Allah tabaraka wataala ce. Wannan alƙarya ita ce Baitul Maqdis. To Allah ya ce musu yayin da suke cikin wannan imuwa, tunda sun yi yayin da suke cikin imuwa, sun fito daga cikin Misra, suna cikin Sahara ta Sina, suka zo zuwa ga kasar Baitul Maqdis. Sun yi tafiyar lokaci mai tsawo, ba su da gida, ba su da ƙasa, ba su da wurin kwana, ba su da bigire, babu abin da ya kai wannan tashin hankali, ba ka da bigire. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ku shiga cikin wannan alƙarya, ita ce alƙaryar Baitul Maqdis. Ya ce musu kuma wa kulu minha haythu shi'tum ragada, ku ci daga cikin wannan alƙarya daga duk inda kuke so, ci wanda yake mai yalwa isasshe, wato ba a haranta musu cin wani abu a ciki ba. Cikin littafansu ne da ya zo na tarihi an bayyana cewa ita wannan alƙarya da suka gani alƙarya ce take mai cikakken ni'ima, inubinta ba kuma inubin sauran alƙaryatu ba ne, ɓauren da ke cikinta ba irin ɓauren sauran alƙaryatu ba ne, wajen daɗinsa da yawansa da sauƙin ɗaukarsa. Saboda haka suka ga alƙaryar nan wato mai cikakkiyar ni'ima ce. A cikin littafansu abinda aka nuna shi ne cewar annabi Musa ya tura mutane 12 daga kowace ƙabila, aka ɗauki mutum ɗaya daga cikinsu, akwai Yusha bin Nun da kuma Kalib ibn Bafunna da kuma sauran 10 daga sauran jinsin. Aka tura su kan cewa su je su ga wannan alƙaryar da abin da ke cikinta. Da suka je sai suka ga alƙarya mai cikakkiyar ni'ima, amma suka ga kuma mutanen ciki, mutane ne waɗanda suke jabberawa, masu ƙarfin gaske, wanda yin jaraba a kansu ba zai yiwu ba in ba da taimakon Allah ba. To da suka dawo ma annabi Musa da labari, suka zo suka gaya ma annabi Musa, sai annabi Musa ya ce a sanar, ya kirawo ɗaya daga cikinsu ya ce to ya yi kuwa a tara mutane, yana faɗa ne masa tabligi a gaya ma bani Isra'ila ku shiga cikin wannan alƙaryar, idan kuka shiga Allah zai halatta muku abin da ke cikinta na ni'ima, ya tabbata a gare ku. Idan kun ce akwai mutane jabberawa, ku yaƙe su, Allah zai taimake ku a kansu. To sai daga cikinsu 10 sai suka ware suka ce inna fiha qauman jabbari, akwai mutane wanda suke jabberawa. Bayan annabi Musa bai gaya musu wannan ba,
dan kar ya sanya su rauni sai su waɗannan suka je suka faɗi ba abinda Annabi Musa ya ce su isar ba suka ce akwai mutane jabbirawa a ciki ba za mu shiga cikin ku yadda ku shiga cikin alƙaryar ne sai idan jabbirawan sun fita to shine qala rajulani min alladhain min alladhina yakhafuna an amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab sai mutane biyu daga ciki waɗanda Allah ya musu ni'ima masu tsoron Allah wanda Allah kuma ya musu ni'ima suna jin tsoron ukubar Allah sune Yusha ibn Nun da kuma Karib ibn Bafunna sai suka ce ya qulu tudu ard sai suka ce udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun ku shiga kofar garin kofa a nan wajen ba wani laifin gari ne mai kofa ba zai iya zaman cewa wato hanya tsakanin duwar wasu wadda ake ce masaniya kamar da kuka sifar madina take a da madina ta shahara da saniyatu da saniyatu da saniyatu wada sai ta gefen kudu sai ta gefen arewa dukkanin su ana ce musu saniya kofar shiga gari ce saboda idan gari ya zaman cewa wato duwar sun kewaye shi amma ya zaman cewa akwai hanya da ake bi tsakanin duwatsu wannan hanyar sai ta zama tamkar kofa yace ku shiga ta wannan kofa suka ce musu ku shiga ta wannan kofa idan kuka shiga dai in dai matsawar kun shiga kofa to za ku samu jinjaya a kansu to shine suka wannan magana ta Annabi Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun to waɗannan mutane 12 din sune suka zo da wannan labarin biyu suka faɗi al'amarin Allah suka bi umarnin manzon Allah Annabi Musa basu canza abinda Annabi Musa ya gaya musu ba wato suka ce in kuka shiga Allah zai halatta muku duk abin da ke ci kuma a nan wajen Allah madaukakin sarki ya ce musu wajen shigar wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar kuna masu sujjada as-sujud a nan wajen kinaya ne akan wato al-inhina kamar yadda ya zo daga cikin malaman tafsirin salaf wato kuna masu kaskantar da kai kuna masu kaskantar da kai kamar yanda haka ake so idan Allah ya sallata mutum ya nuna maka in Allah madaukakin sarki ya baka iko akan wanda ka san baka da karfin ka samu iko akan su in ba da Allah ba to sai kai sai ka sunkuyi da kanka ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka lokacin fatihar Makka Makka nan bai ta ce Allah ya tsare ta daga giwaye su ci ta da yaki amma sai gashi Allah ya sallata manzansa akan ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga Makka ya rukufa ya sunkuyi da kansa har kirjinsa da gemunsa yana taba wato abin nan katakon a sirrin taguwarsa saboda kaskancin da kai ga Allah ba ya kira a zuci ba a bayyana haka ya sun kuyi da kansa ga Allah yadda yake shiga Makka a cikin kamar yadda zuwa cikin hadisin Zuhri na fatahu Makka to wannan shi ne umarnin Allah shi yasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Makka bayan ya yi fatahu Makka sai ya tashi ya salla raka'a 8 shi yasa ne waɗansu malamai kamar yadda ya kira a yin matabar Imam Ahmad suka ce wannan sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallar walaha ba ce sallah ce da ake kiranta salatul fath sallar samun rinjaye in ka shiga gari to wannan ishara ne wadkhulul baba sujjada wato ku shiga kuna masu kaskantar da kai da Allah da ibada ta hanyar godiya Allah madaukakin sarki ya ba ku mallaka akan waɗannan jabbirawa da kun san ba ku da iko ku samu nasara akan wa qulu hibba kuma in kula idan kuka shiga din ku rinka cewa roƙonmu da muke ai mas'alatuna hibba roƙonmu da muke yi a gare ka ya Allah shine ka kankare mana zunubanmu ka yafe mana zunubanmu to duk wannan shine ya aka samu shahidi akan fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin salatul fath shi yasa Sa'd ibn Abi Waqqas yayin da ya shiga diwanin Kisra fadar sarkin Farisa yayin da ya shiga diwanin Kisra sai da wannan sallah ta salatul fath ya salla raka'a 8 bayan kowace raka'a biyu ya sallama jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan salatul duha ce amma kamar yadda Imam Ahmad ya tafi a zahirin a wannan sunna yace wannan sallah ce ta musamman da ya kira ta salatul fath wanda ya kamata musulmi shugaban musulmi da sauran rundunonin mayaka na musulmi in sun samu galaba akan wata alƙarya suka shige ta da nasarar Allah ya ba su nasara ta jihadi to shi wannan sallah saboda godiya ga Allah asalin ta gashi tun daga lokacin da Musa ake yin ta to da aka musu wannan umarni Allah madaukakin sarki yace idan sun yi wannan kuma hitta nafir lakum khataya zamu yafe muku zunuban ma'ana duk irin abubuwan da kuka yi na da na riban dan maraki ya zamanto abun bauta da na cewa sai an ga sai sun ga da cewa sai sun ga Allah da sauran abubuwa da suke ma Annabi Musa na tsaurin kai Allah ya ce duk zai yafe musu idan suka yi wannan wasa nazidul muhsinin kuma Allah ya ce musu za mu wato a cikin wannan wasa nazidul muhsinin inna afine akan wa qulu hibba ku ce Allah ka yafe mana zuluban mu in kuma muka ce musu wa qulna lahum sanazidul muhsinin ce ta kaga a cikin cikin suratul a'raf ba sai ta zo babu wawu a cikin sanazidul muhsinin za mu ƙara ma masu ihsani wato wannan ishara ne daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa mutane wanda suka taka matakan ihsani ihsani kuma kamar yadda sunna ta bayyana shi shine an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka Allah zai ƙara maka Allah sai zai ƙara masu ihsani bai faɗin me zai ƙara musu ba domin ka san cewa Allah madaukakin sarki yalwar falalarsa ba ta da iyaka wato ƙarin da zai musu ƙarin ne wanda yake babu iyaka idan mutum ya karanta tarihin magabata tarihin sahabbai da tabi'ai da sauran salafun salih zai ga kan cewa hakika Allah madaukakin sarki in yi ƙari ga masu yin ihsani ƙarin nasa yana kawo babu iyaka domin menene in ba lokaci na Allah ba me zai sa mutum Allah madaukakin sarki ya bashi karfin imani irin na Urwa ibn Zubair wanda lokacin da yake jin da aka ce da wannan cutar ta kama shi a gangare wanda aka ce sai an yanke kafarsa yace abin sai ya tashi sallah saboda in ya tashi sallah ba zai da abin da ake masa ba aka dauko zarto yana sallah aka yanke kamar yadda zuwa cikin kisa sakin sirr alamin nubala to wannan biya daga cikin kahari da Allah yake yi masu ihsani kaga za ka yi tsammanin cewa ta yaya za a yi mutum imanin mutum ya kai irin wannan imani to amma an samu mutane sun yi yayin da suka zamanto suka garkata tare da Allah suka yi ihsani sai Allah ya musu domin Allah ne yake bayarwa kuma wannan shi ne sakamakon godiya ga Allah tunda Allah madaukakin sarki haka ya ce la in shakartum la azidannakum idan kuka gode ma ni'imata wallahi zan ƙara muku wannan wato ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya musu na shiga cikin wannan alƙarin kuma abin da aka ce su yi na godiya shine su kama su yi wannan umarni su kaskantar da kansu su rinka roƙon Allah madaukakin sarki gafarar zunubai idan suka yi wannan Allah madaukakin sarki sun yi ihsani sun yi godiya ga Allah wanda kuma duk ya gode ma ni'imar Allah Allah zai ƙara masa to irin wannan ya kamata duk wanda Allah madaukakin sarki Allah ya ni'imta shi da ni'ima ya rinka duba ta ya rinka duban cewa dama ce Allah madaukakin sarki ya bashi ne masa ƙarin ihsani wanda yake ƙarin na Allah madaukakin sarki kuma bashi da iyaka fa badala alladhina zalamu minhum fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah yake sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka musanya wata magana qawlan ghayra alladhi qila lahum wata magana ba magana da aka gaya musu ba an ce su ce hiqqatun bas faɗe ta ba فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله يجزي مك سوكر دا واتو عذابا شيني طاؤون على الذين ظلموا أكوا أن دسكي زالينشي من السماء وانا عذابا تزود دا سماء بما كانوا يفسقون سبو دا فاسق انشي نسوى كسن شي سن ايكتا سبو واتو سبو دا فاسق انشي سن بتا دا الله واتو ميروكو سشيغا كما عند يزو أحديث أبي هريرة جكين بخاري ميروكو سشيغا سنة ما سكس انتر دا كي kuma su ce hitta kamar yadda Allah ya ce su faɗa sai suka shiga suna masu jan gindi suna masu jan gindi kamar an san rarrafa wanda bai iya rarrafa yaro wanda bai iya rarrafa din nan ba ko to haka suka shiga mai ba su shiga suna masu sun kuyi da kansu ga Allah sai suka shiga suna yin wannan dan ma wato ba mai ba ma ce ba za su yi ba sai suka yi wato abin da yake yafi muni shine istihza'i da umarnin Allah suka yi wato a wasa da umarnin Allah tabaraka wataala kuma suka ce maimakon su ce hibba sai suka ce habbatun fi sha'r kwaya ta alkama a cikin gashi wato ta yaya za a ce maka ka daura kwaya da gashi ai wato in aka ce wanda ake mujeniya ki waɗannan jabberawan ai abun ba zai yi bane kamar a ce maka ka daure ka dauki gashi filin gashi ka daure kwaya da shi zaki iya yin haka wato kamar suna cewa mun ji amma mun ki sami'na wa asaina to yayin da suka yi haka Allah madaukakin sarki sai ya ce fa anzalna 'alal ladina zalamu rijzan minas sama Allah ya ce sai muka saukar ma waɗanda suka yi zalunci shine wato suka saba umarnin Allah Allah ya saukar musu da arrijis shine afta'un arrijis shine afta'un kwalara cuta ta kwalara ita wannan cutar ba a kasa take ba ba daukar ta ake bada cakuduwa da wani marar lafiya ne a minas sama mala'iku ne suka saukar da ita saboda ka ta samu wanda kawai suka yi zalunci ba cuta ce wanda ta game gari ga baki da ake ta mutuwa ba a'a kawai waɗanda suka yi zalunci su aka aika mu wannan cuta shi yasa ta zo daga sama daga mala'iku Allah ya sa mala'iku suka saukar musu da ita nan take duk suka marmace a saboda wannan afta'un shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu da afta'un cewa afta'un dinnan azaba ce da Allah madaukakin sarki ya sallata ta ga wanda suka gabace mu shi yasa yake idan sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha idan kuka ji shi ya in kuka ji shi ya sauka a wani gari kada ku shiga wannan gari in kuma kuna ciki wannan cuta ta zo to kada ku fita domin azaba ce in ka fita kamar kana gudu daga kaddara Allah ne in kuma da aka ce karka shiga bi ma'ana wato kada ka je ka tsaya cikin halaka a bi ma kan yi su kun saboda fasikancin su al-fusuq shine kamar yadda ya gabata al-fusuq shine al-khuruj min at-ta'a al-asalan al-fusuq shine fita daga cikin rami jisa ake ce ma hira ake ce mata koyisika da gafiya saboda tana kullewa daga cikin rami to me yin sako kamar haka ne yana fita daga da'ar Allah tabaraka wa ta'ala waɗansu malaman tafsiri suna cewa abinda suka canza shine maimakon da Annabi Musa ya ce musu ku shiga cikin wannan gari ku yi Allah zai sallata ku akan su shine suka canza suka ce inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhrujun minha to amma wannan ijtihadi ne suka yi fi muqabilin nas tun daga hadisi na Abi Hurairah a cikin Bukhari ya fassara tabdilin kaulin da suke cewa maimakon ga abinda suka canza wato umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi musu na wato su nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala da wannan kalma shi ne suka musanya har yau da wasu malaman tafsiri wanda suka san labarin ahlul littaf sun ce ita kalmar hibba dinnan kalma ce sananna a cikin littafan Yahudawa kalma ce sananna a wajen su ahlul littaf na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani yana yin muhataba da ahlul kitab yana yin muhataba da ahlul kitab da abin da zai sanya su su gane cewa hakika alqur'ani daga Allah yake tunda yana faɗa musu abin da yake ba wanda ya sani sai manyan malamai daga cikin su shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce qul kafa billahi bayni wa bainakum qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya haɗa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda suke da ilimin littafi sune yahuda da nasara sun isa su zama shaida domin tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san cewa hibba dinnan wata kalma ce a wajen yahudawa wanda suke amfani da ita domin nuna wato neman Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zunubin su in ba wato ya zama cewa wanda ya san komai shine ya sanar da shi ba akwai malamai da suke bayani akan wannan cewa shi yasa din ma ba a faɗi kalma ba a ce ba a faɗe ta da fassara ta bakan da faɗe da fassara da fassara ta bakan cewa ka gafarta mana zunuban mu sai dai kawai aka faɗi kalma ita ta hibba din shi yasa ne ma ake sabani wajen fassarar ta tsakanin malaman tafsiri waɗansu malaman tafsiri su ce ma'anar ta irhamna waɗansu ce malaman ta ifir lana khatayana wa hakada dan haka kalma ce wanda yake sananna dai a wajen su wanda yake kuma su wanda ake musu hitabi da alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san ma'anar wannan kalma na ko yaushe zamu ta gani irin wannan a cikin alqur'ani abubuwa da suke nuna cewa tabbas littafin nan daga Allah madaukakin sarki yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanne yaje ya koya masa ba domin shi wanda zai koya masa din bai sani ba tunda wanda zai koya masa din shi kansa yana kan wani yana cikin wani duhu ne wanda sai da alqur'ani ne yazo sannan ya bayyana musu duhun da suke ciki na
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله يجزيك أمة كتنا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عند annabi Musa ya nemi shayarwa ai talabar suqya ya nemi a shayar da su ruwa yayin da suke cikin kishi ne kaumin ya nemi shayarwa ga mutanen sa yayin da zai zamanto sun shiga cikin kishi yayin da suke cikin imuwar nan fa qulna adrib bi asaka alhajar Allah ya ce sai muka ce ka bigi dutse da wannan sandan naka fa fatara min hudnata asrata aina sai idaniya guda 12 suka hudo daga cikin wannan dutse ne فَدَعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ جِدْكَنْ كَبِيرًا لَجَ تِكِنْسُ يَزَمَنْتُوا تَعَسًا مَشَايَرْتَ كُلُّوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ اللَّهِ يَتْيَمُسُ كُشِي كُشَى لَجَ تِكِنْ أَزِّكِنْ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَدَبْ فِي بَرْنَا أَتِكِنْ كَسَى كُنَا مَسِيمْ بَرْنَا lokacin sarki nan ma ya bayyana kisa wanda ke sananne ya ce ga bani Isra'il cewa yayin da suka fito daga cikin Misra kuma tana cikin littafin ya cikin bayan sa nan a cikin Exodus sifrul khuruj yayin da suka fito daga cikin Misra sun bar sahara din si barriyat sin kafin su kai barriyat sina kishi sun rasa ruwa sai suka nemi annabi Musa ya shayar da su annabi Musa ya istisqa annabin Allah ya istisqa ga mutanen sa shi ba ya kishi ruwa amma mutanen sa ne suke kamar yanda a wannan yana da cikin sunnar annabawa neman shawara daga neman Allah ka dauki sarki ya shayar da mutanen su kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana sallar istisqa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zuwa cikin sahihai yana kan minbari yana hudubar Juma'a wani balaraban kauye ya zo ya ce masa dabbobi sun halaka tsirrai sun kekashe ka roƙi Allah madaukaki fad'ullaha ta'ala an yusqiyana ka roƙa mana Allah ta'ala ya shayar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa har sai da aka ga gashin a asai har sai da aka ga farin hamatar shi yasa ne yake ba a ɗaga hannu akan minbari irin wannan ɗaga hannun sai na istisqa dan haka ne da a ɗaya daga cikin kulafa din Banu Umayya ya ɗaga hannunsa yana hutuba Abu Sa'id al-Khudri ce qabba Allahu hatayni yadayhi Allah ya bata Allah ya bugusta waɗannan hannaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ɗaga hannunsa akan minbari ma'ana daga hannun da yake kawai sai ni istisna annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannunsa sama ya roki Allah madaukakin sarki ana yace wala wallahi la tujad fi sama'i sahaba yace na rike da Allah babu wata koda gajimare ko ni gankanta sa a sama Allah yace sama kamar bayan kwalba take ba alamar wani girgije yace sai ga daga gefen dutsen Sina ya nan dutsen nan da ake bindiga da shi akan Madina ya nan daga ciki shine mafi dutsen da yafi kowanne kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ki sai sai ga girgije ya taso yana kan minbari sallallahu alaihi wasallam kafin su kai gidajen su sai da ruwa ya musu duka kafin su kai gidajen su wanda yanzu inda ake yin inda ake sallar janaiza din inda ake sallar istisqa wannan masallaci akwai wani masallaci yanda ake ce masa Masjidul Ghamama yana nan an yi masa fenti da ruwan toka fentin sa ruwan toka kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafin hotel din nan yana nan daga gefen abin nan kudu maso yamma gaji ba su ga yanzu tsakanin masallaci amma kafin su kai gidajen su ruwa sai da ya musu duka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yaga wannan ayar yayi burna da ita yaga alama daga cikin alamomin annabci ta sallallahu wasallamu alaihi shine yake cewa ina ma Abu Talib zai ga wannan yace wa zai tuna min da abin da Abu Talib yake faɗa shine ɗaya daga cikin sahabbai ya ragaya masa wannan baitin nasa a cikin wannan lamiyar ta sawa abiyar da yustasqal gamamu bi wajhihi himalul yatama hismatun lil arami wa da Abu Talib yake masa domin yana tinyar yaro yake cewa ana neman Allah ya shayar da Allah ana neman shayarwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'ar sa to wannan shine sunna ce ta annaba annabi mutanen da Musa ma haka suka zo shi da suka kishi ya ishe su suka ce ka nema mana Allah madaukaki sai ya shayar da ruwa yayi istisqa din fa kullu madrik wannan fa'il faruk tafsir ce fa'il take zuwa cewa ba sai da wani abu sannan sai aka ce ba wai daga suna gaya masa sai kawai Allah ya ce ya bugi dutse da sandansa ba a'a sai yayi istisqa yana yin istisqa kuma sai Allah madaukakin sarki ya amsa shi ya ce masa ya bugi dutse da sandansa wannan alhajar waɗansu malamai sun tafi a cewa wannan alɗin ta jinsi ce wato kowane dutse ma ya duke shi da sandansa waɗansu kuma suka ce a dutse ne muayyani saboda haka alɗin al'ahdiya ce to wajen dutse ma muayyani ne shine suke saɓani tunda babu wani nassi akan wannan sai dai maganganun ruwayoyin bani Isra'ila waɗansu suka ce yanki ne daga cikin dutsen Sina wanda anan ne Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Musa wannan dutsen wani gutsire ne daga cikin wannan daga wannan dutsen na Sina waɗansu kuma suka ce a'a dutsen da ya gudu da tufafin annabi Musa ne kamar da yake a cikin sahihul Bukhari yayin da bani Isra'ila suke ma annabi Musa idaya suna cewa yana da kayan maza sai Allah madaukakin sarki ya nufin ya nuna cewa ba shi da wani aibi wata ran yana wanka domin bani Isra'ila sun kasance in suna wanka suke tsirara sannan amma annabi Musa sallallahu alaihi wasallam saboda wato kunya irin ta annabawa domin kunya ta daga cikin imani in ya tashi ya wanka sai ya kebance ya tafi nesa ya ajiye kayansa yana wanka sai dutse ya fita a guje da kayansa shine bishin tawfi hajar kai dutse da wanda kayana sai bani Isra'ila sai gaishe sai dan cewa wato halittarsa cikakka ce ba shi da wani kayan maza tare da shi dan hikimar Allah madaukakin sarki kan ya bayyana wato kuta annabi Musa to waɗansu sai suka ce wannan dutsen da ya gudu da kayan annabi Musa shine dutsen da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya duke shi wanda ma'ana ta farko ta fi karfi wajen mu'jiza domin in aka dauki cewa wannan dutsen ne muayyani wato din za ka fusa da kai da shi kenan sai ka tare da shi alhali kuwa kamar yadda waɗansu hadisai suka zo na At-Tabut abubuwa na ala wanda yake a tabu wannan akwatin da ya sauka ga abin da Tabut ya zama to aya lokacin da annabi abin lokacin da suka nemi a musu addu'a ibn abdana malikan muqatil fi sabilillah qala inna ayata mulki an yatiyakum at-tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun to baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun abubuwa da da muta da gidan annabi Musa da gidan annabi Haruna suka bari kamar yadda yazo a cikin tafsiri a shine da wannan asa Musa din akwai sannan annabi Musa ba magana cewa akwai wannan dutsen ba inda wannan dutsen na musamman ne da ake yawo da shi ma za a kira cikin wannan tabutu to da ya fi isa matuƙa na mu'jiza a ce kowane dutse ne kawai idan annabi Musa ya dige shi yayin da suke yawo a cikin wannan dimuwar suke bukulo musu sai ruwa ya bukugo daga cikinsa su sha daga cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala fantabarar min hukunata a asirata aina sai idan ya goma sha biyu suka hudu duk cikin babin baɗin da aka ce idan ya ruwa da take akwai maganar cewa an bugi dutse da sanda ruwa ya fito amma baɗin da aka bayani cewa idan ya ruwa goma sha biyu wannan yana daga cikin abinda alqur'ani ilimin alqur'ani ne wanda yake yana alqur'ani yake gaya ma bani isra'il daiwa daga cikin abubuwan da suke sabani ko ba su sani ba Allah ya gaya musu cewa ai ba wai kawai ruwan ya fito ba a ruwa din idaniya 12 ne ko wace kabila sai su je su shaka su wanda cikar ni'ima ce domin kare zama zo kar a zo ana yin kokawa da doke-doke wajen sha kowa ya zo ya sha duk kowace kabila su zo su sha wannan ya nuna mana wato Allah madaukakin sarki yana son bayin su kasance bisa tsari yana son bayin su kasance bisa tsari haka ya kamata musulmi ne ya kamata kowa iya tsari amma ba waɗanda suke zaune kara gube babu tsari a cikin harkar su irin ba abin da ba wani abu namu da yake tafiya bisa tsari yanzu ji bisa harkar aikin hajji din nan ana hira da masu sha'anin harkar aikin alhajji kowace ƙasa awa ɗaya ake ba su su cikin ɗin jirgi a ƙasar Saudiya in alhazan suka yi layi awa ɗaya an gama cikin ɗin jirgi ya tashi amma 'yan Najeriya sai a ce to an ba su awa biyu amma duk an ba su awa biyu ɗin ba a taɓa cikin ɗin jirgi ƙasar awa shida ba sai an yi sama da awa shida ta ga wani ya zo an ce masa ya ɗauki jaka guda ɗaya kawai za a ɗauka amma yanzu ai ta rigima da shi sai an yi minti 20 da shi ga an da tunan gaba da mutum 10 ana ta rigima da shi akan ba zai shiga da jaka sama da ɗaya din nan ba kuma da jaka ɗaya din zai shiga ya bata wa mutane lokaci saboda kawai ya ƙi bin tsari to mu ba ka fi kowa cancanta kan cewa mu tsari kun ga irin koyarwar da Allah maɗaukakin sarki yake mana a cikin alƙur'ani hatta wajen shan ruwa sai da Allah maɗaukakin sarki ya zo inda jubin da aka yi bani isra'il ba su da gari ba su da wajen zama ba alƙarya ba ce da su suna tafiya a barriya a cikin sahara amma aka tsara musu yadda komai na su zai tafi bisa tsari wajen ruwa ɗin sai ya zama tukan cewa kowa ya zo ga inda zai sha kada a kullum ma sun mashrabahum wa kowa inda mutane sun san mashayarsu kullum mashrabu min rizqillah sannan kuma Allah ya ce musu ku ci ku sha daga arzikin Allah tunda babu abin da yake nuna cewa nufi na Allah irin wannan kuna ba ku da gari ba ku da ma'aikatar matatan ruwa amma ya zama dukan cewa kuna cikin sahara ruwa ya zo muku sannan manna da salwas zo muku wacan gara suna rika fassara alman da cewa shine yan shila salwa shine yan shila bil aks ne sabutar baki ce a salwa shine wannan jarfadin wanda yake mai kamar bakilawa su ci su sha daga cikin arzikin Allah to Allah ya tunatar da su da wannan ni'ima kamar yadda Allah ya ce wa mutanen Saba ne kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ku ci daga cikin arzikin Ubangiji ku yi godiya gare shi gari wanda yake mai tsarki mai daɗi mai aminci da kuma Ubangiji mai yawan gafara me yafi wannan daɗi to ana aka tunatar da haka aka tunatar da su da ni'imar Allah ku ci ku sha daga cikin arzikin Allah to sai kuma aka yi musu wa'azi da ya dace da ahlul ni'ima duk mai ni'ima wa'azin da ya dace kai masa shine wannan wanda tazo da karshe wala ta asaufil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan kasa kuna ƙara yin barna domin wannan mufsidin din wannan hali ne da yake akkada aminansa wa amilul hali biha qad ukida fi mithli la ta asaufil ardi mufsida kamar yadda ya ce a cikin khulasa akwai alhali wanda yake akkada mai wanda ya aike wato barnar taku ita ake akkada ba masu barnar ba ce aka faɗi halin su wato barnar kar ta zama to barna ta barna wanda tafi isa matuƙa wato mai isa matuƙa a cikin barna domin mutum idan ya wadata to dagawa yake innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna mutum yana yin dagawa idan ya ga shi ya wadata to idan mutum yana cikin ni'ima to a lokacin nan ne zai ma Allah tawaye a lokacin nan ne zai zama to mabarnaci ka duba ha gani mutane waɗanda yake Allah ya musu ni'ima ta zama to musu ne kama sai ga wato wani sabon barna wani sabon sako wanda da ba sa yi shi da inda ana shan giya zaman to mashayi inda ana shan giya irin ta ordinary yanzu giya dai kawo da manajari ma zai rakota to wanda suke gaban da wani yake sibanta wai wata irin giya da ake yi mutane masu kasai da manajari ma da kanta zai rakota masu yi ba za a gani mutane muna ganin su tare da mu a ga mutum daga Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ni'ima da yana zaune cikin halin kakannikai Allah yana ni'imta shi yana wadata shi ya zamanto buƙatar yau da kullum yau ya fi ƙarfinta da kuma farkon abin da ya so mai tunaninsa shi ne ma Allah tawaye farkon abin da ya so mai sai ya ma Allah tawaye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana gargaɗi yace inna hadhihi dunya hulwatun hadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan duniyar da kuke gani zaki gare ta me wadanniya ce me ni'ima kuma Allah zai mallaka ku ya tabbatar da ku a cikin ta domin ne li yanzura kayfa ta'malu dan ya ga yaya wani irin aiki za ku yi a ciki sai ce to ku ji tsoron duniya ku ji tsoron ni'imar duniya da wadatar ta wattaqu nisa ku ji tsoron mata domin farkon fitinar banin su aiki ta kasance a cikin mata ne kina za a ga duk inda ya zama to kan cewa mutane an ni'imta su to farkon wanda za a ga sun kafa musu hanyar lalacewa matan banza daga matan banza kuma shi kenan sai a tafi shaye-shaye sai a tafi kuma sauran ayyukan alfasha da abinda Allah maɗaukakin sarki baya so shi yasa Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi nazartar da su ni'imar da ya musu to sai ya musu wa'azi da ya cancanci dukkan mai ni'ima a rinƙa masa wa'azi da shi kuma ya rinƙa ma kansa wa'azi da shi kada ka zamanto mabarnaci dan Allah ya maka ni'ima kada ka yi Allah tawaya ma'anar fasadi shi ma'anar abinan abinan wala ta asau fil ard domin al afyu daga asa ya afine ma'anar ta shine kasratul fasad barna din wanda take mai yawa ma'anar barna a bayan kasa shine rashin da'ar Allah rashin da'ar Allah rashin ayyuka na gari fita daga cikin wato abinan saban Allah madaukakin sarki al'amalu bil ma'asi saban Allah tabaraka wataala shine sabai abinan shine barna a bayan kasa idan Allah ya maka ni'ima to ka ji tsoron Allah iyaka wa iyaka da ka zamanto waɗanda za su yi ma Allah madaukakin sarki tawaye da sabo Allah ce wa'idkuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ya katina yayin da kuka ce ku bani isra'il nan saboda abin da iyayensu ne suka faɗa amma ake musu muhasaba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake musu muhasaba domin sun san wannan kissa ba abin da ake musu a ce yaushe haka ta faru shi yasa ake cewa wa'id domin abin da yake sananne a wajen su ku tuna yayin da kuka ce wato iyayensu da suke tare da Annabi Musa ya Musa ya kai Annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu sake ba za mu ci gaba da hakuri ba akan abinci iri guda wato ba za mu tsaya akan nau'in abinci iri guda shine almanna was salwa kullun shi da daga darba sai in shila ya ishe wato wanda yake nuna cewa idan Allah madaukakin sarki ya yi nufin yi ma mutane ni'ima to sai ya sanya musu jarabawa akwai wata fatira da ake ce mata da zama duk fatira ce intiqaliya barzakh ce ba a nan ba can ba da suna cikin azaba ta fir'auna ko suna cikin azaba qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suna cikin wannan annabi sai ya ce musu asarakum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun ya kusata ubangijin ku ya halaka makiyinku ya ba ku mulki a bayan kasa to amma daga kai ya halaka da su sai ba su mulkin a bayan kasa akwai fatira barza wanda abinda ake bukata a nan wajen shine hakuri. Daga cikin wannan shine sanyan suka yi tafiya wata da watanni a cikin sahara kafin su kai zuwa ga al-ardul muqaddal al-ardul mawuda kasar da ake musu alƙawari. To a cikin wannan hali babu gari, ba wurin zama, ba gona, ba kanti. Abinda ya kamata a ce mutum ya shine hakuri. Allah ya kawo muku abinci na ni'ima wanda yake zai iya zai ishe ku har lokacin da Allah madaukakin sarki zai kai ku zuwa ga abin da ya muku alƙawari na mulki a bayan kasa. Me ya kamata ku yi? Ku yi hakuri. To shine suka yi ke lan nasbira ala ta'amin wa ba za mu hakura ba akan abinci iri daya. Shi yasa hakuri babu abin da ya kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba taɓa bawa mutum, ba taɓa bawa bawa kyauta mafi alkhairi irin hakuri ba. Irin hakuri domin sai da hakuri ne sannan godiyar Allah za ta yi. Idan babu hakuri mutum ba zai gode ma Allah ba. To abinda bani Isra'ila suka ragunci kenan suka ce ba za mu iya jure ma akan salon abinci guda ɗaya ba. Fad'u lana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka, suka ce ka roƙa mana ubangijinka. Yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya fitar da mu, ya fitar mana da wani abu daga abin da ƙasa take kokai, daga abin da yake hudowa daga cikin ƙasa. Min baqliha, daga cikin wato mabukunsanta sune abubuwa na ganye, wani irin su salad, irin su lansur din nan, irin su tumatur, duk wannan sune albaql. Wa ithaiha, da kuma abin da yake yado a bayan ƙasa, irin su kankana, irin su gurji, al-ithaa kenan, irin su gurji abin nan, irin su kabewa, duk suna cikin su. Wa fumiha, da alkamarta, wa dasiha, da wakenta, wa basaliha, da albasarta. To ka ba mu ful, mu ci ful, inda kowanne suke cin ful, ka san misal kasar ful ce, irin wannan gujiyar da ake yi nikata. Wato ka ba mu abin da sauran jama'a aka saba ci a cikin kowane gari. قال سي ان ابو موسى يجي مسو اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ان ابو موسى يجي مسو كنا نيمان مسنين ابين ده yake kyakkyawa da abin da yake wulakantacce. Ai wato ku a canza muku kyakkyawan da kuke da shi, a kawo muku mai bakon sa, alladhi huwa adna, abin da yake shine koma baya, abin da yazo muku daga wajen ni'imar Allah, almannu wassalwa, da ruwa kuna so ku musanya shi da abin da ku ne hannunku kawai yayi, abinda wato ku kuka noma ba abinda yazo daga wajen Allah ba. Ihdibu misran, to sai Annabi Musa ya ce musu tunda haka ne ku sauka. Misran min al-amsar, ku sauka wani birni daga cikin birane, ko wani birni ne kuka samu ku shiga cikin sa. Fa inna lakum ma sa'altu, za ku samu abinda kuka roka kuka nema za ku samu a cikin sa. Na daga wato abubuwan da kuka kuka nema a baku na tsirran kasa. وضربت عليهم الذله, sai aka sanya musu ay ju'ilat alaihim adhillah, aka sanya musu adhill wal hawan, wulakanci da kaskanci, wal maskara, da kuma wato talauci, atharul faqr, alamar talauci. Kana ganin su gagan su cikin bukata, kana ganin su gagan suna cikin hali, suna cikin wanda yake halin su, wato sun fita daga cikin hayacin su, komai ni'imar da komai wato wadatar da suke ciki. Al maskara ba wai alamar ba wai talaucin bace, domin za ka ga mutum zai iya zama tana da wadata, amma kuma Allah ya sa masa almaskara, rashin godiyar Allah, bukata a fuskar tasa. Ka je irin birane ɗin nan na zamani, ka rinka ganin mutane masu zafin nema ɗin nan, kamar sa cinye ka, kamar za su ga samun ne su cinye samun, yadda suke tafiya. Shi ne durbat alaihim dhillatu wal maskara, wannan ita ce maskara ne. Alhaja kuma an rubuta a gabansa shi wannan faqir, kana ganinsa ka ga mai zafin nema, faqir haka kuma aka rubuta a gushinsa. To abinda Allah madaukakin sarki ya sanya musu kenan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, kuma suka koma da fushi daga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yake shine fumuni zalika, wannan abinda Allah ya sanya musu na wulakanci da alamar da wato gurazo da alamomin talauci, da kuma wato fushin Allah da Allah madaukakin sarki ya rubuta musu, bi annahum kanu yakfuruna billah, da ayatillah, saboda sun kasance su suna kafirta da ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq, kuma suna karkashe, suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, ai wato bisa zalunci. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wannan saboda sabon da suka aikata ne kuma suka kasance suna wucewa iyaka. A nan wajen Allah madaukakin sarki ya takaita abin da yazo ya tabbata, wato abin da yazo ya bayyana cikin tarihin Yahudawa, wanda yake kuma wannan sifa ce lazima gare su har abada. To a ƙarshen Yahuda, Allah madaukakin sarki ya sanya musu kaskanci da wulakanci da kuma alamar bukata, alamar wato talauci tare da su, kuma mun mafi muni daga cikin wannan suka dawo da fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shi ne kowanne hatsari, domin shi fushin Allah idan ya tabbata akan mutum, idan fushin Allah ya tabbata akan mutum, to dukkan wani abu na sharri za ka same shi tare da shi. Kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ne yake cewa, idan wato safan Allah yana da wato duhu a fuska da kunci a cikin zuci da takura a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan mutane, kaga kawai mutane sun ki mutum, duk irin abin da yake musu mutane ba sa so, ba sa yi, eh ba sa yi duk abin da yake musu. Wannan Allah ne yake sa wannan, kamar da Allah madaukakin sarki, kamar da yake a cikin hadisi sahih da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan Allah madaukakin sarki ya so bawa, sai Allah ya kira Jibril ya ce, Allah yana son wani ka so shi. Sai mala'ika Jibril yayi kuwa ya kira ni a cikin sama ya ce musu, Allah ya ce wa mala'ikun sama, Allah yana son wani ku so shi. Sai su so shi, wannan soyayya sai ta zamanto kabuli a cikin zukatan mutane. A bayan ta suka ce, kawai ina son mutum, mutanen kirki kawai suna son sa, na Allah duk suna son sa, duk wanda za ka ga ya tsaye shi to sai dai tsinanne, amma duk na Allah za su so shi. Haka kuma bil'aksi, in Allah ya ƙi mutum shi ne haka fushin Allah kenan. In Allah ya ƙi mutum, sai Allah ya kira Jibril ya ce, Allah yana ƙin wani ka ƙi shi. Sai mala'ika Jibril ya ƙi shi, sannan ya kira ni a sama ya ce, Allah yana ƙin wani, Allah ya ƙi wani ku ƙi shi. Sai su ƙi shi, sai a sanya masa ƙiyayya da rashin yarda a cikin zukatan mutane. Duk abin da zai musu ce wallahi ba sa yi, duk abin da zai musu wannan daga Allah yake. To shi yasa aka keɓance shi da ambato wa ba'u bi ghadabin min Allah, suka dawo da fushi daga Allah tabaraka wa ta'ala, wannan ya fi kowanne muni. Shi yasa Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin addu'arsa, bayan yayi kowace sallah ta wutri, yana yin sallama daga wutri, yace bayan yayi kowace sallah ta wutri namun tasbihin, sannan zai je wannan addu'a ya ce, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik, ya ce rabbul mala'ikati war ruh, ya farkon tasbihin yake ne, subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, anan karshen na uku yace rabbul mala'ikati war ruh, ya dauka kamar ya sani shi Aisha hatta ce har muji, sannan yace Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsi. Wannan ya daga cikin wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan kowace sallah ta wuce, Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka, wato yardarka nake nema, nake fakewa da ita, kar kai fushi da ni, ina neman tsari da rangwamenka, afuwarka, wato lafiyarka daga azaba, kyarewarka, amincinka daga azaba, ina neman tsari da shi daga ukuba, daga kai mun ukuba. Wato in dai abin da ya cancanci ukuba, maganan afiya da zuwa lullube ta hana, ta hana ukubar ta zo. Wa bika ni, da kuma ina neman tsari da kai, daga kai, la uhsi thana'an 'alayk, bana iyakance yabo a gare ka, kai ne kamar yadda kai ne kanka. Saboda fushin Allah madaukakin sarki shi ne komai hatsari. Shi yasa wannan aya ita ce daya daga cikin da yake fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake aka fassara aya al-Qur'ani da shi wajen ghayril maghdubi alaihim waladdallin, cewa al-maghdubu alaihim sune al-yahud, wanda fushin Allah ya hau kansu sune yahudawa. Ga saboda Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah, kuma akai tankirin al-ghadab din, ba a ce wa ba'u bi ghadabin Allah ba, sai aka ce bi ghadabin da wani fushi mai girma. Wannan in ka ji an kaga an yi tankiyin yana zuwa ne wato domin girmama wato wanda yake a cikin balaga, domin girmama abin wato aka suka dawo suka jawo ma kansu wani fushi babba daga Allah. To shi yasa Yahuda aka suka zama masu wannan, kuma sifar Yahudawa shine ga dalilin da yasa suka yi wannan. Dalika da annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah, su ga ayar Allah kiri-kiri amma su jai amma su kauda kai su rufe ta, su ki imani da ita, su ki sallama mata, sannan kuma suna karkashi suna kashe annabawa bi ghairi al-haq, ba tare da gaskiya ba. Ba a kashe akwai gaskiya da za a kashe annabawa, amma wannan hali ne wanda yake ta'kidin kan cewa aikin su mummuna ne, shi kansa kashe annabawan da suka yi shi kansa jarima ne, ballantana kuma ma sun yi wannan kisan ne ba tare da sun yi shi ne wato bisa zalunci. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah, dan kawai su zo sun ce musu ubangijin su ne Allah, dubi abin da Annabi Musa yake ce musu, atastabiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, ba sai ka cin nasiha ba kenan, sun shiga cikin tsangwamar rayuwa maimakon su yi hakuri, suka zo suka matsa masa lamba cewa ya roƙa musu Allah ya tsaya canza musu wannan halin. Kuma abin da suke nema ma kansu shi Annabin Allah bisa abin da Allah ya san da shi ne ilimin gai, ya san cewa wannan abin ba shi ne alkhairi ba, ya gaya musu haka sifar kowace annabi take. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ta'ala bai taɓa aiko wani annabi ba face ya kasance haƙƙi ne a kansa ya shirye da su ya zuwa ga alkhairin da ya sani gare su, kuma ya tsoratar da su ya hana su daga sharrin da ya san cewa zai cuce su. Dukkan sifa ce ta kowane annabi. Wa ana lakum nasihun amin wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, ni mai nasiha ne a gare ku, mai aminci ina muku nasiha, kuma ina sanin abin da ba ku sani ba daga Allah. Wannan sifa haka ya kamata sifar mu'minai musamman malamai ta zamanto tare da al'umma, sifar masu yin nasiha ga al'umma, masu san alkhairi ga al'umma, ba kawai ake kira a kafa ma al'umma hujja ba, a'a so ake a tsirar da al'umma, so ake a sa al'umma akan turbar tsira, domin wannan shine sifar annabawa. To dubi tare da cewa annabawan bani Isra'il abinda suke musu kenan, amma kuma so kashe to me kai wannan zalunci. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ما سكافر شوى بآية الله كما سكي كشي النباوة باتارد وانا حكي با بس زالنش كما سكي كشي وانا سكي أمرني دا آدلش أتكم متاني سكي فتن قسكيا تو الله يتي كي مسو بشارة دا عذابا من ردده. تو قادي أكبر يهودا sakamakon abin da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya musu kaskanci. Wannan abin da yake duk wanda ya karanta tarihin Yahudawa zai san wannan, ko ina Yahudawa suka je suna cikin kaskanci, ko ina suka je su ne tsinannu, su ne abin nan yanzu na ta faɗa muku a nan wajen cewa a tarihin kasashen Turai idan wata annoba ta zo ko ambaliyar ruwa ko girgizar ƙasa sai a ce to ai abin da yasa wannan tazo saboda an kyale makiya Allah, makiya annabawan Allah suna zaune lafiya ne a cikin al'umma, sai a tashi aje sabon garin Yahudawa su a geto suke zama, cewa duk Yahudawa ba sa zama cikin mutane a da kasashen Turai, unguwa ake musu daban, geto ake ce mata, sai aje nan unguwar ga baki daya kona a karkashe komai yawansu, saboda ana ganin yin haka shi zai dauke musu fushin Allah. Itikadin suke ake mai Yahudawa wannan diyanatan addini ne a kashe ba Yahudi a tarihin kasashen Turai. Wannan fa Yahudawa ba su zamanto sun samu karbuwa a kasashen Turai ba sai yan shekara kasa da 300 da suka wuce, yana daga cikin kuma wato makircinsu, kuma da yana daga cikin hikimar Allah, domin Allah maɗaukakin sarki ya yi domin wata hikima, domin al'amarin zai sake canzawa, za su tattaru har jagoran nasu ya zo shi ne Dujjal, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sallaka annabin Allah Isa a kansa da muminai su karkashe su, ba wai sun riga sun sami izza ba ne. Ba wai sun riga sun sami izza ba ne, domin sun ɗauki lokaci mai tsawo da makirci da shirye-shirye da tanade-tanade har suka canza ƙwaƙwalwar Yahudawa, har suka mai da wato kin da yahude, kin da yahude laifi ne wanda yake za a iya ɗora mutum a cikin kurkuku. Abinda suke ce musu mubadatu saniya, antisemitism, wanda ya wata magana na kin yahudawa na nuna kan cewa su jinsi ne wanda yake jinsi ne wanda yake tsinannu ko wulakantattu, duk wata magana wanda yake take nuna kinsu a jinsi har suka mai da ta zamanto doka. Saboda abu ne wanda yake ya yi tsawo a cikin tarihinsu, kuma wannan duk gaskiyar abinda Allah ya ce ne cewa ya sanya musu azilla, shine wato wulakanci da kaskanci, haka ya tabbata a cikin tarihinsu. Abinda muke gani ne yanzu ba wai wannan wulakanci da tarihi da kaskanci ya kawo bane, bai kawo ba, yana nan. Allah madaukakin sarki ya tattara su ne a nan wajen, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, dan Allah ya hukunta al'amari wanda yake da tabbatacce ne Allah zai aiwatar da shi.
A za mu tsaya a nan wajen insha Allah sai bayan sallah kenan ko tunda rana da kyau sallah insha Allah. Bayan sallah insha Allah mun dawo da karatuka, sai mu dawo da katun mu na tafsir. A karatun Riyadus Salihin ranar Asabar babu shi, amma akwai karatun Ahkamul Janayis insha Allah gobe, haka kuma karatun tafsiri na gadon kai shi ma akwai shi ranar Juma'a in Allah ya kai. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وانت ترى كم شيء بابو سي باين صلى الله عليه ان شاء الله. Akwai wannan yana tambayar
mai hukuncin sai da kayan ya kayan wasan yara kuma su iya tsana wanda ake kawowa daga kwatano wanda suke manya da kanana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruksa ga kayan wasan yara na daga abin da ake yi da sura kamar yanda yazo daga a cikin dokin da Nana Aisha take wasa da shi take cewa dokin Annabi Sulaiman ne kuma kamar yanda naji malamai suna fatuwa da shi wadansu daga cikin malaman mu shine cewa ita wannan ya tsana ya kamata ta zamanto ba a sifar mutum kamar yanda ake yin ya tsana yanzu ba inda ake mai da ita ta zamanto gunki ce mutumin wato mutum ne sifar mutum sosai da hanci da baki da idanu wata ma kaga har magana take malamai sun yi fatuwa akan cewa ba wannan ba sai dai ta zamanto wanda take kamar dai yatsana din asalin ma'anar yatsana ai ba mai kamar mutum bace ita ce ake ce ma duniya din to ta zamanto mai wannan wanda yake ba ta da kama irin nan sai ta zaka ga tamkar mutum ne wanda yake zai yi magana saboda haka kamata yi musulmi yayi tawarrui daga ciniki na irin wannan da yake wadansu malamai suna ganin kan cewa izinin da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya izini ga kayan wasan yara suna daukan shi ala itlaqihi to amma saboda kasancewar tsoratarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da narkon azaba da aka yi kan mutane masu sassaka halitta irin halittar Allah mutum ya kamata ya guji wannan wani ya ce menene hukuncin mutumin da yake neman aure sai mutane suka ce masa duk wata 'yar cikin gari 'yar bid'a ce meye hukunci wani ai zalunci wanda duk suka faɗa ka sun yi zalunci ai wanda ka ji ya yi irin wannan jami'i kamar ka ce ne duk ba haushi ba ma guje ne ko kuma ka ce duk addinin bai rabe sai ya yi shirka duk irin wannan maganar da zalunci irin wannan jami'i da ake yi kuskure zalunci Allah ɗaukakin sarki bayan ya ce ma yahudawa durbat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bil ghadab min Allah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al anbiya'a bi ghayri haqq dalika ma asaw wa kanu ya'tun sai ce laysu sawa'a ba duk ɗaya suke ba min ahli kitabi ummatun qa'ima wannan shine adalci na alqur'ani ba ka yi wa mutane kudin goro kai duk ka ce musu gashi duk wannan shine kunci wannan kuskure ne wani yana cewa ya fara azumin ɗaya ga watan Zulhijja yana so ya kai har 9 ga watan Zulhijja to ya zai yi da azumin Asabar zai iya azumtar azumin Asabar kwarai za ka iya domin as-sahih azumin Asabar ba abin da ya hana yin azumin Asabar wannan hadisin duk da Sheikh Nasir ya inganta shi akwai malamai da dama da suke ganin rashin ingancinsa kuma hatta a bisa a kaddara ingancin nasa malamai sun dauki cewa abin da ake nufi da hana azumin ranar Asabar a keɓance shi da azumi saboda kar mutum ya kama da Yahudawa tunda rana ce da suke girmamawa kar ya zo ya yi kama da Yahudawa wajen girmama wannan rana shine illar da aka amma aka kaddara cewa hadisin ya inganta balantana kuma a bisa waɗansu malamai su garin jayar cewa hadisi ne wanda yake bai inganta ba to wanda yana cewa wannan shine hujjar Yahudawa da suke cewa Baitul Maqdis nasu ne kuma su ne suka fi cancanta da ita wannan shine abinda suke faɗa cewa ai wannan Baitul Maqdis ita ce ƙasar da aka yi musu alkawari da ita to an yi ba alkawari da sun ki shiga sun ce ma Annabi Musa din ya je ya yaki da shi da Allah su ba za su shiga ba kuma Allah da kuma wannan ne ya musu shine wa duribat alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah saboda haka ba su da wani haƙƙi ballantana kuma ƙasar Baitul Maqdis inda suna da haƙƙi da Annabi da Sayyidina Umar ya shige ta ya zo ya karɓi miftahin ta daga hannun abin nan babban fadan Kirista da ya karɓi kofar maƙullan Baitul Maqdis Allah sai ya danga ta ga Yahudawa. Yahudawan da Allah madaukakin sarki yake cewa kada ma a kyale su su wata watayawa hatta yutul jizyata aynajin wa hum saghirun. Sai sun ba da jizya bisa wato rinjaye da za a yi musu, suna kaskan suna kaskantattu su zama to masu abin nan, su zama to kaskantattu. Da aka ba su da wani haƙƙi a cikin Baitul Maqdis, domin haƙƙin da Allah maɗaukakin duk inda daga Allah maɗaukakin sarki ya ce zai gadar da ƙasa, yana gadar da shi ne ga salihai. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun. Haka Allah ya rubuta a cikin zabura cewa waɗanda Allah zai gadar da ƙasa gare su su ne salihan bayin Allah. To wannan ku da suka zama to ma Allah addinin Annabi Musa ma ba sa yi, Allah ne sun dai addinin Annabi Musa kwata-kwata.
Wani ya cewa yayin ne magana dangane da faɗin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar zuwa ƙarshe, to dan Allah yana suna son ƙarin bayani dangane da yin ƙarshe wanda za a fara ranar Arfa bayan kowace sallah ko shi za a fara. Daga wace sallah za a fara kuma a wace sa'a za a aje?
Eh, kamar yadda malamai suka bayyana, kamar da nusus na shari'a suka nuna dangane da wannan takbir da ake yi ta kabbarori da ake iri biyu ne. Akwai kabbarori mutlaka wanda yake ba kaide su da lokaci ba, shi ne ake yinsa a cikin kwanaki goma ɗin nan na Dhulhijja. Su ne aka rawaito kamar yadda shi ne Bukhari ya ambace shi ta'liqan cewa Abdullahi ibn Umar da Abu Huraira sun kasance a cikin kwanakin nan goma na Dhulhijja suna shiga cikin kasuwa su kabbara. Mutane ma in sun ce sun ya kabbara su ma su kama yin kabbara, ba suna ba da wani ana amshewa ba. Eh, ba abin da hadisi yake nufi ba kenan, ba suna ba da wani ba ana amshewa. A in suka yi kabbara sai mutane sai su kabbara. Ba a yi mutum ya fito ya rike lasifika ya yi a amsa ya yi a amsa, wannan al'adar malam Bahaushe ce. A wannan wannan shi ce takbirat al-mutlaqa, takbir wanda yake muqayyada su ne wanda ake yin su bayan salloli guda ɗaya. Kuma wannan ayyukan sahabbai sun tabbatar da shi kamar yadda zuwa hadisin Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Abu Huraira radiyallahu anhu cewa daga sallar asuba, daga bayan sallah, daga sallar asuba ta ranar Arafa ake fara yin bayan kowace sallah har sai sallar la'asar ta ranar 13 ga watan Dhulhijja. Bayan sallar la'asar sune an gama waɗannan ayyamut tashriq, sune an hada an gama ayyamul ma'lumat da kuma ayyamul ma'dudat, an gama su. Kuma sigar addu'a, sigar kabbara shine kamar yadda yazo daga fi'lin Abdullahi ibn Mas'ud da wadansu daga cikin tabi'ai su ma suke akan wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd. Ita wannan takbiratul mutlaqa wanda ake yin su ba tare da kaidi ba, shine aka rubuta cewa a ko ina mutum yana yin su. Kamar yadda na fi'e rubuta daga Abdullahi ibn Umar yace ya kasance yana yi hatta yana kwance ma wani lokaci akan gadonsa ko yana cikin haimarsa ko yana cikin kasuwa ko yana tafiya akan titi ko yana kwance akan gado, ko yaushe mutum ya yi ta a cikin waɗannan ranaku shine wal takabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Gode ma Allah akan shirye da ku da yi domin kuma ku zama tsaye ku yi kabbara ga Allah akan shirye da ku da yi kuma ku zama to masu godiya ga shi. Tambayar ta shine cewa kamar a ce ranar Arfa, ranar da ake Arfa a can Arfar ta sosai, ake Arfar a can nan kuma sallah ake sallah baje, to yaya mutum zai yaya azumin ne a yayi sallah ne sannan kuma ya fito kuma ya zo ya ci gaba da azumin ko kuwa yaya zai? Wannan abin nan abinda ake dubawa a nan wajen shine hukuncin waje. Hukuncin waje shine hukuncin abinda mutane suke a waje. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhihun nas. Azumi ran da mutane suke azumi, shan ruwa karamar sallah ran da mutane suke karamar sallah babbar sallah ran da mutane suke babbar sallah saboda haka in nan ranar Arafa ya tashi rana ɗaya kafin Arafar ta sosai ta can to lokacin ne mutum zai azumi domin mutum zai aiki da hukuncin ru'yar su da abinda hukuncin ru'yar su bisa sahihin magana abinda hukuncin ru'yar mutane take a ran mutum zai aiki shi a ba ya aiki da nan waje ba tunda ba zai ce zai yi azumin sa a nan wajen mutane suna yin sallah shi kuma ba zai sallah ba shi kuma a lokacin zai azumi don ba zai je yi shi shi kadai ba yi a jama'a ake shi yasa ne a fassarar da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi ma hadisin shahra'idin la yanqusan watanni guda biyu na idi ba sa nukusan ba sa ladan su baya tawaya yace da mutum zai ga rana zai ga hilalul dhulhijja da idanunsa alal misali a ce mun ba ran mutum ce dai watan dhulhijja ba a ce shi tun ran asabar ya ga watan dhulhijja kaga shi farko dai watan dhulhijja ran lahadi ko ba haka ba saboda haka al'umma tana arafa ranar talata shi kuma ran litinin ne arafa a wajensa bisa ga ru'ya da ya yi ta idansa sai ya je ya tsawa arafa ranar litinin shi ya ga wata yana can makka sai ya je ya tsawa arafa ranar litinin shi kadai to Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa maganan malamai shi yake cewa arafa sabatai ba sai ya bar ganin nasa ya zo ya yi da ganin mutane saboda al-fitr yawma yufdirun nas والاضحى يوم يضحي الناس وانا انا cikin fatawa shirin islam ya fatawa akan wannan to shine yake cewa shine ma'ana wato koda rana arafa din bata dace da rana arafa fi waqi al-amr ba cewa hakikatan cewa wato ta dace da tara din ga watan to ba za ta yi kusan ba ladan ba zai tawaye ba a wajen Allah ranar arafa ce a wajen Allah ranar arafa ce to shi yasa ba ake cewa to wanne ne ne ma hilal ne cewa an ga wata ganin wata shine haihuwar watan cewa an haifi watan an haife shi ya zo wajen ko ganin wata shine mutane su gan shi su ce an ga wata to shi yasa ne ce ganin wata shine a ce an ga wata domin daga manar daga al-ihlal dauka murya a ce la ga wata shine ma'anar hilal abin da ake dauka murya a faɗa a ce an gani wannan shine ganin wata shine bayyanan wata ba wai haihuwarsa a sararin samaniya ba taimiyyar zaman to cewa lokacin da aka ce an ga wata ɗin tun jiya aka haife shi amma ba wanda ya gani ya zaman to ɗaya ga wata ba sai an gani an faɗa an ce ga wata shi yasa da wannan sai ce faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam shahra'idi la yanqusan yana nufin wannan cewa ko da wato fi waqi'il amr watannin nan guda biyu na idi a shawwal wa dhulhijja ba sa yin nukusan saboda haka idan sallah ya zama tukan cewa an yi ta ba a ɗaya ga watan shawwal ba an yi ta a biyu ga watan shawwal ko a 29 ga watan ramadan a 30 ga watan ramadan ba su yi nukusan ba azumin bai yi nukusan ba azumin ya cika a wajen Allah haka zalika dhulhijja idan aka kuskure shi in dai abinda ihlalin mutane da ganin wata an bi ka'idodi na shari'a din aka gani to shikenan wannan ko da bai dace da arafa ba a bisa haihuwar wata a yadda Allah madaukakin sarki ya ciki da guda ya hukunta gudanar rana da wata bai dace da wannan ba a wajen Allah madaukakin sarki ya tabbata wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi